sashen Hausa na murar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa a Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma sai yanar gizo akan boahausa.com ko sashen Hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon Amfani, Fara'a, Aniya, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin mu na Abuja. Shirin na musamman na kunshi ne da rahoto akan yadda farashin kaya daga Najeriya ke arha a Jamhuriyar Nijar don darajar saifa akan naira. Masu kera takalma a Kano na kokawa kan tsadar kayan hada takalma. A jihar Kaduna kuma kan jam'iyyu ya rabu gida biyu bayan dage zaben kananan hukumomi. Kasancewar yau Litinin muna da shirin zauren matasa na BOA da shirin jaridun Najeriya. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jerin gwanan motocin soja ya taka bom a gefen hanya arewa maso yammacin kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya mai fama da rikice-rikice wanda ya kashe jami'an 'yan sanda biyu da wasu 'yan rasha uku kamar yadda gwamnatin kasar ta bayyana jiya Lahadi. An samu karuwar tashin hankali a kasar mai mutum miliyan 4.7 don zaben shugaban kasar na watan Disamba bara. Ko da yake karuwar tashin hankali shine na baya-bayan nan a yakin basasa da ya mamaye kasar tun lokacin da aka hambar da shugaban kasar François Bozizi a 2013. An kashe 'yan rasha uku da 'yan sanda biyu na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Kakakin gwamnatin kasar Angi Maxim Kazagi ya fadawa kamfanin yada labarai na Faransa AAP, yayin da majiyoyin Majalisar Dinkin Duniya suka ce har na ranar Alhamis ya kuma jikkata wasu jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun ce jerin gwanan motocin ya tarwace ne akan hanya tsakanin Berbereti da Buar, wanda sama da kilomita 400 ne daga babban birnin kasar Bangi. A jiya Lahadi, shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya Naftali Bennett ya nuna goyon baya mai matukar muhimmanci na kafa gwamnatin haɗin gwiwa Isra'ila dan kawar da Prime Minister Benjamin Netanyahu daga kujerarsa, wani abu da ake ganin zai kawo ƙarshensa a siyasance. Matakin na Bennett, wanda ya sanar a wani jawabi ta gidan talabijin, zai iya ba wa shugaban 'yan adawa yar Lapid damar hada gamayyar jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu matsakaicin ra'ayi da kuma masu sassaucin ra'ayi, kuma zai zama karo na farko da Netanyahu ya sha kaye tun 1999. Lapid, shugaban jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta Yesh Atid, da ya zo na biyu bayan jam'iyyar Netanyahu ta masu ra'ayin mazan jiya ta Likud a zaben kasar na ranar 23 ga watan Maris da ba a kammala shi ba, yana fuskantar wa'adin ranar Laraba daga shugaban kasar Isra'ila da ya kafa sabuwar gwamnati. Samun damar cin nasarar Lapid ya ta'allaka ne da Bennett, tsohon babban hafsan tsaro kuma attajiri wanda kujerun jam'iyyar Yamina 6 a cikin mambobin majalisar 120 ya ishe shi ya kafa gwamnati. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyi masu shigar da kara na Iran sun tabbatar da cewa za a gurfanar da wani bafaranshe da ake tsare a Jamhuriyar Musulunci akan leken asiri da kuma farfaganda akan tsarin, kamar yadda lauyan sai shaida a kamfanin dillancin labarai na AAP jiya Lahadi, kwanaki kaɗan bayan da 'yar uwar wanda ake tsare da shi ta yi kira da shugaban ƙasar Faransa da ya saka baki Benjamin Brer, da aka haife shi a shekarar 1985. An kama shi ne a Iran a watan Mayu na shekarar 2020. Ana zargin sa yayin da yake tuka jirgi mara matuki ta ɗaukar hoto a wani yanki da aka haramta. Laifin leken asirin ƙasa hukuncin kisa ne a Iran, yayin da tuhumar yin farfaganda akan tsarin na iya fuskanta hukuncin ɗaurin watanni 3 zuwa shekara ɗaya. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce akwai rashin fahimta a tuhumar leken asiri kan Breri. Ya kasance yana hutu ne a Jamhuriyar Musulunci, in ji ma'aikatar, ta kuma ƙara da cewa bai san wani abu da zai kare zargin ba. Mai gabatar da ƙara ta kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan da ta mika waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi a yankin Darfur. Mai gabatar da ƙarar ta ICC Fatou Bensouda ta isa yankin yammacin Darfur na Sudan jiya Lahadi don ganawa tare da hukumomi da al'ummomin da abin ya shafa a yankin. daga cikin waɗanda kotun ta ƙasa da ƙasa take nema akwai tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir wanda yake a gidan yari tun lokacin da aka hambar da shi a watan Afrilun 2019 a bayan nan gwamnatin rukun ƙwarya ta Sudan ta ce waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi ciki har da al-Bashir za su fuskanci shari'a kotun ICC amma wurin da za a yi shari'a shine lamarin da ake tattaunawa tare da kotun da ke Hague Prime Minister kasar Pakistan Imran Khan ya faɗa jiya Lahadi cewa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da India ba za ta taɓa komawa daidai ba har sai makwabciyar ƙasar ta dawo da kware-kware ƴancin gashin kai na yankin Kashmir da ake takaddama a kai idan mun daidaita dangantaka tare da India a wannan matakin ya zama wani cin amana ne ga mutanen Kashmir kan ya bayyana haka yayin da yake amsa tambayoyi kai tsaye da ake kira Prime Minister na magana da ku ko Prime Minister on call with you da turanci Islamabad ta rage alaka da ke tsakaninta da New Delhi a watan Agusta na 2019 lokacin da gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi ta soke matsayi na musamman na bangaren da India take mulka na yankin Himalayan da ke da rinjayen musulmi kuma ta bayyana shi a matsayin wani bangare na India kan ya amince cewa dawo da alakar kasuwanci tare da India zai yi matukar taimakawa tattalin arzikin Pakistan
Labaran duniya aka saurara yanzu kuma sai mu shiga babin rahotanni ƴan kasuwa a jamhuriyar Nijar na bayyana yanda suka samu saukin farashin kaya da aka yi order su a Najeriya wannan kuma na da nasaba da yanda kudin saifa da yawancin makwabtan Najeriya ke amfani da su sun ƙara daraja kan naira da ke samun koma baya ga rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni
inda ma fetar na bayan fage ya ci gaba da rage kuɗi a wuraren sai kamar yanda na fada mai sayar da man fetar na bayan fage a garin birnin Kwanni ya mini karin bayani
lalle farashin mai cike wannan lokaci ya dan sabka saboda duk abin da zai ka sauki ga talakashi na kowa ga fata duk abin da adda sauki rahama na ciki ko wanga lokaci da muka ciki ka an samu sassacin mai kadan ba kuma wani abu ya ƙara san sassata shi ba yanayin canji na juyo mai canjin naira wanda yan kan lura yanzu canjin naira ta haura to haura hatta na sa a samu raguwar kaya a samu dan sauki ga kaya saboda dan canjin nan shi ma yana ɗaya daga tallahawa mutane game da nanura ta mai ba ta mai kawai ba duk kayayyaki in dai ana samu yanayin canjin nan na dan saukaka to ana samun canjin abin to abinda mun kaje dan sauki guda kuma sai yanzu ana dan samun shawadatacci ga mutane masu kashi to kaga wannan abin kuma sai saukaka ma rayuwa sannan sai an kai daidai da kuma wanga lokaci da muke ciki kuma naira ta ɗaya a ganin Hausa ma kaga canji ya tashi shi nan dole a ƙara samun wani dan sauki to kaji abin daga kan sauki wanga lokaci da muke ciki dai alhamdulillah in dai ba wani abu ya samu can gaba dai cikin wanga lokaci da muke to alhamdulillah an dan samu saukin mu
wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake gabta tsunduma gadangadan a cikin ayyukan noman damana a jamhuriyar Niger sai dai har yanzu masu noman rani na ci gaba da amfani da man fetur din domin ci gaba da ban shibakar su abinda zai sa wannan saukar farashin man fetur na bayan fage zai ƙara farantawa manoma inji na fada
shi dai karamcin prenage 55 ba a cewa ba a samu kasa da haka amma dai mai shi sauki ne 55 to 55 din nan ka koga abin ya samu dan sauki abin da an kai sai da wajen dala 67 kaga ya komo haka kenan mutane sun samu saukin rayuwa ka san shi mai abin daga juya shi an ka ce ya bace ko matsala ta su dole sai a samu hawan shi to amma wanga lokaci da muke ciki ana samun shigo shi kenan bai kace ba shi addali ne amma ita Najeriya ka san duwaye ka gane ta ana zaman lahiya gurgudan hali ba wani ya muci sosai to koyo shi za a samu sassacce a rai amma in yau a zai ya birkice kuma sai ka iske abin kowa ya samu wahala bisa ga abin amma yanzu wanga lokaci da muke ciki alhamdulillah babu matsala game da mai ba wani harka ba Allah sa Allah ka ba mu da riko a zai kai haka wanda kowa zai samu ya samu sauki saboda mu har bisa ga wanga lokaci muna kuka akan manoma menene manoma tunda akwai masu aikin lambu za su umfani akan wanga abin to kaga nan gaba ka har ruwan sama su zo akwai masu dashe dashe da ni suke umfani da man nan suke umfani to kaga su bayan sun ka samu ajin haka za su zo musu da sauki su yi noma cikin kwanciyar hankali ba razana ba abu
naira da yana ci gaba da surtewa gaban kudaden sefa da sauran daloli na harkokin hada-hada na duniya abinda ke sawar jama'a ƙara jin dadin samun sauki wajen sayan kayan masarufi wa iyalansu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a labarin mai alaka da cinikayya da tattalin arziki kuwa
masu kera takalma a Kano na kokawa kan yanda kayan da suke sarrafa kayan ke matukar tsada da hakan ke barazana ga hada-hadar su ta kera takalma daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da rahoto
sana'ar sarrafa fata ko kera takalma na daga cikin sana'o'in hannu da Kano ta yi shuhura a kansu tun shekaru da dama da suka shude ba ga takalma masu wannan sana'a da galibin su mazauna unguwar kofar Wanbaini a cikin birnin Kano na sakawa ko kera sauran kayayyakin amfani kamar jakunkunan mata da na maza
sunana Hamza akalla zan kai shekara 15 ina nan shi wannan aiki abu ne wanda kake ganin sa a zahiri kana koyaya daga wajen wasu nakan yi kamar guda 50 a wata dadi kayan aiki sun fi sauki mun dan fi samun riba sosai
sunana Nuru Zubairu Abdullahi wannan takalman da ga muna yi sama da shekara 20 a cire din da muke siyowa muke hada wannan kayan da shi magana ta gaskiya tsakani da Allah wani abin ya ninka sama da kaso 10 idan daga sa naira 20,000 misali ka zo kai takalma irin wannan fiya 30 to in sai ka zo ka sa kusan 35,000 kuma in ka hada zaka sille kudin yanda yake dai haka yake kutan kullun riban mu ake korewa
an shekarun da suka shude ne gwamnatin jihar Kano ta gina cibiya ta musamman a unguwar Sharada domin ma'abuta wannan sana'a wadda ta yi wa lakabi da Common Facility Center a Turance inda ake gudanar da sana'ar tare da horas da daruruwan matasa mata da maza Alhaji Yusuf JB da ya kwashe shekaru masu yawa yana horas da matasa wannan sana'a shike kula da ayyukan wannan cibiya ta Common Facility Center
gaskiya gwamnati ta yi kokari kuma kulliya ta biya kudin sabulu sai dai kuma dan adam har abada komai baya cika gaba daya sai ka samu wani abun wanda kake da bukatar sa ka dinga wannan abin yazo to abin zai cika inda ake akwai matsaloli na kamar materials na kayan aiki dukkan aikin takalman da ka ga ana amfani da shi a jihar Kano ana so shi ne daga Abba Onitsha Lagos kada aka so wajen iyamurai sannan mu kuma suka so mu kuma sai a hannun su kuma a kasashen waje suke sowa to amma gaskiya gwamnatocin su suka tsaya musu suka taimaka su da kuɗi mai yawa kadan gwamnati ta order to wannan kayan duk da ake wahala ake tafiye-tafiye a daina a dinga saye daga gare ta kuma a samu sauki yan kasa su samu sauki kowa zai samu hanyar zai dogara da kansa
sai dai kwamishinan kasuwanci na jihar Kano barista Ibrahim Mukhtar na cewa
ba a taba kawo wannan bukata ba haka idan da bukata kofata bude take shugabannin su ofishi na bude yake suna zuwa kuma muna patronizing din su idan ma na tabbatar maka wato muka samu manyan baki mukan kirawo su zo su nuna kayayyakin su kuma muna siyan kaya daga hannun su irin namu na fata da sauran su mu ba su kyauta ko jaka ko wani waje ne da ake so a koyar da kai yadda ake sana'a takalmi idan ka koya kuma aka kyale ka zo kai amfani da injina na zamani a wajen kai idan kai kuma ka dauki kayan ka je kasuwa ka siyar
hakan dai na nuna bukatar da ke akwai ga jagorar wannan cibiya ta koyar da sana'ar takalma su kara kaimi wajen sadar da bukatun su ga mahukuntan jihar
kar a shafa'a muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi kan yan jam'iyyun siyasa ya rabu a jihar Kaduna bayan sanarwar dage zaben kananan hukumomi na jihar wa'adin shugabannin kananan hukumomi ya kare duk da akasari shugabannin kananan hukumomi NAPC ne amma akwai inda MPDP suka lashe a kudancin Kaduna Garhoton Isa Lord Ikara.
Tunda dai jam'iyyun siyasa 11 cikin jam'iyyun da ke wannan kasa suka yi zaben fidda gwani domin tsayi da ƴan takarar kansiloli da shugabannin kananan hukumomi da nufin fafatawa da sauran jam'iyyu idan an tafi fagen zabe a wannan wata. Sai kuma ga hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kaduna na sanar da sake dage zaben kananan hukumomin. Ta ce ta haka ne saboda akwai sana'o'i da ta auno za a kawo mata daga kasashen waje waɗanda ba su shigo kasar ba. Malam Ibrahim Sambo shine shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kaduna.
Zaben mu ba da paper bane da machine ne electronic voting machine ke amfani. Da kuma battery da zamu sa a machine saboda su aiki. Zaben mu insha Allah zai mafi da baya kyau. Ba za ka hana ne zargi yayin zargi ba. Amma na sanar da su cewa duka political parties nan guda 11 da suka zo kowa ya kawo candidate din shi kafin mu rufe karba. So ba wani maganar rashin shiri.
Sai dai kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta yi zargin cewa dage wannan zabe na da nasaba da wata boyayyar manufa. Inji sakataren jam'iyyar PDP na jihar Kaduna Alhaji Ibrahim Aliyu Sono.
Mu jam'iyyar PDP mu goyi bayan wannan abu ba. Gwamnati ne take amfani da hukumar zabe jam'iyyar APC ta samu nasara. Mu rubuta wasu takardun kuma la'akari da wasu takardun na dokokin zabe wanda jam'iyyar APC na gwamnati ta karya ka'idojin zabe musamman na maganar fitar da gwani.
Amma an sa ranar
za ku shiga zaben
kwarai kuwa ai in gobe ne zabe mu ai mun shirye shiga zabe ai
ita kuwa jam'iyyar APC mai mulki cewa ta yi zargin jam'iyyar PDP na adawa ne saboda APC ta cika dukkanin ka'idoji kamar da yadda muƙaddashin sakataren jam'iyyar APC jihar Kaduna Alhaji Haya Baba Fati ya sheda wa manema labaru
shi dan adawa baka hana shi amma mun comply da duk wani doka na zabe na kasa da wani doka na zabe na jihar Kaduna na biyu mun ba da shawarwari cewa hukumar zabe bai zama ta kata jihar Kaduna ta tabbatar ta yi tsari wanda zai kawo zabe mai inganci wanda kowa zai rika da shi
to ko sai yanzu ne za a gudanar da wannan zaben kananan komai a jihar Kaduna Malam Ibrahim Sambo shine shugaban hukumar zaben ta jihar Kaduna mai zaman kanta
mun ji ra'ayin dukkan jam'iyyun siyasa komishin ne za ta zauna ta duba duka options da suka bayar sai mu ga wanne rana ne tafi dacewa da ayi zabe sai mu sana
yanzu dai abin da jam'iyyu da al'umar jihar Kaduna ke jiran gani shine yadda gwamnatin jihar Kaduna za ta yi da shugabannin kanan komai da kansilolin su saboda a wannan wata ne wa'adin shugabannin kanan komai da kansilolin ke karewa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
murar Amurka ake sauraro daga Abuja ga Nasiru Adam ɗan kaya da shirinmu na gaba
Zauren matasa ba su sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da suke cewa matasan tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci kemiya gun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane amma kun je mun kammala shirin zauren matasa da matasa a garin Azare jihar Bauchi inda muka rufe shirin da tasirin ayyukan yi wajen yaki da miyagun ayyuka a tsakanin matasan wannan makon shirin ya juyo Abuja da sake duba lamarin tabarbarewar tsaro da akasari matasa ne ake samu da wani zundum ku biyo ne a cikin shirin na zauren matasa na VOA duniya a tafin hannunku
Assalamu alaikum mai magana Buhari Yunus Kumuriya shugaban kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa Allah ya muku fatan alheri
Assalamu alaikum sunana Sambo Jibril Sambo Jada
Assalamu alaikum sunana Ya'u Yakubu Yobe shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa
Assalamu alaikum sunana Kabir Idris mataimakin jami'in walwala da jin daɗi na wannan kungiya mai albarka
Ina hangowa Hauwa Abubakar ila da Yusira Yusuf duk za su shigo wannan zauri da idan Allah saboda ba da tasu kuduma kwanakin nan an kula maganganu ne da suka shafi yawan satar mutane in an sace mutum ɗan uwansa ne suke dagewa su ba da kuɗi domin a samu a fanso shi musamman ma inda abun yafi tsanani a jihar Kaduna gwamnatin jihar ta ce ba ruwanta da ba da kuɗin fansa wani mai zaka ce
assalamu alaikum gaskiya waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin ƙasar nan samu abubuwa ne wa'adda har yanzu sai ka rasa ma ta ina irin abubuwan nan suke bullowa saboda da yawa za ka ga cewa shugabanninmu wasu mu za mu ga kamar suna mai da abin siyasa ne wasu kuma za mu ga suna mai da abin kamar akwai wata manufa a ƙasa wanda suke so su cimma wani buri nasu a rayuwa to kuma dai menene rai-rai ne abubuwan da suke faruwa yanzu wanda ake ɗebe ɗan uwanmu talakawa ake shiga da su cikin daji sai haga ana neman kuɗaɗe da yawa ma za ka ji wa'ensu koda an biya kuɗaɗen za ka ga an rasa mutum za ka ga mutum sun dawo ba a cikin hayyacinsu ba to waɗannan abubuwa da suke faruwa wanda duka ya shafi yankinmu ne na Hausa Fulani kuma duka al'ummarmu ne na Hausa Fulani da kalmar nan da ake amfani da ita ta Hausa Fulani kamar za ka ga an ce kalma ce wanda take binmu gaba ɗayanmu to amma kuma yanzu idan ka shiga yankin Zamfara yankin Kaduna yankin Katsina sai ka samu cewa an samu bambanci a cikin iri-irin waɗannan abubuwan za ka ga Fulani idan sun shigo cikin Hausawa sai ka ga Hausawan nan suna kokari
su fada da su ko kuma suna ganin wayansu ƴan ta'adda sun shigo cikin gurin nan.
To assalamu alaikum. Gaskiya Buhari, a cikin jawabanka ka kawo maganar tsaron nan, ka ce kana gani kana kirtsa zaton wasu shugabanninmu kamar su mai da abun siyasa. Ni fa a matsayina na matashi ina gani a jikina irin taɓarɓarewar tsaron nan, ba ma kokonto ko kokonto bana yi akan cewar siyasa ce aka dauka. Duba ga yadda in ka duba inda abun zai ta maka da hankali, taɓarɓarewar tsaron ta kai matakin da yau in aka ce an saci mutum sai kaga an tafi da ƴan garkuwa da mutum din sun yi garkuwa da shi. A bar ma tunanin maganar ma kudin fastan, inda zaka tabbatar da cewa an wofantar da abun, an mai da abun siyasa, sai kaga su jami'an tsaron za su zo su yi muku ƙaryar cewar sun yi iya jajircewar su wajen ganin sun kubutar da wannan mutane. Daga baya kuma sai ka samu labarin cewar abun ta kai lalacewa, ta kai makurar da ma sai kaga wai an samu iyayen ƴan ta'addan ne aka yi bi ta hannun su, aka je aka tafi da su. To ta nan zaka tabbatar da cewa lalle an wofantar da abun kuma an mai da abun siyasa. In bacin haka ba, yaya an san cewar gashi har iyayen su akan samu? Iyayen su ne za su je su tsaya gaban su, su ƴan ta'addan su tsaya gaban su, wai iyayen su ne za su roki alfarma su akan cewar a saki waɗannan yara? Duba ga yadda aka yi na afaka din nan ɗaliban da aka kwashe, haka aka tafi aka tirsa su iyayen ƴan ta'addan, waɗansu daga cikin su waɗanda suka amsa sunan su shugabanni, iyayen su aka ɗiba aka je dajin nan aka roke su. Iyayen su da suka ga iyayen su, an ce akwai wani wanda mahaifin sa har kuka yi a gaban sa dan ya saki yaran, kuma ya amsa ya bi umarnin mahaifin ya saki yaran. To kaga ashe wannan ita gwamnati kawai ta so ko in ce tana wasa da rayukan mu, mu talakokin ta ne.
To yau me kike so ta yi, kama iyayen su ma a daure kike so, ko kuma ya za a yi?
Ai abin da nafi so a yi shine gwamnati ta tsaya kawai ta tsaurara tsaron nan fiye da yadda baka tunani. In aka samu duk wanda aka samu mahaifinsa, aka tabbatar da an san mahaifinsa, to kaga ku ai ba koyayye bane, kamata yi a dauki hukunci akan sa. Amma ta yaya za a yi an san mahaifin mutum kuma an san yayi kaurin suna a cikin ta'addancin nan? Sannan in aka tafi dajin nan za a je a same shi, kuma a same shi da ma yashe samun su cikin sauki za a same shi.
Biro ka ji abin da ba yau ke ba.
To magana ya'u akwai kamshin gaskiya, saboda idan har gwamnati da gaskiya ta kasa akan wannan abu, ko wanda ka take me zai hana gwamnati
da na ga Hauwa ta shigo ku baka kujera ta zauna? Yauwa Hauwa, yaya ke ga zaurin kuma baki shigo da wuri?
To ni dai assalamu alaikum. Abinda zan ce gaskiya, rashin tsaro yanzu yayi yawa, saboda akwai wani lokaci da na ga kashe-kashen da aka dinga yi a Zamfara, an kashe mutane da dama. Wallahi abun ne ya ban mamaki, kuma gaskiya rashin tsaro yayi yawa yanzu, yayi yawa kawai ma zan ce.
Kabiru da zuwa kana magana.
Alhamdulillah, abin da kake son faɗi a nan ranka shine, idan gaskiya ne gwamnati da gaskiya take akan maganar tsaron nan, to duk wanda aka sace ma ko a matsa mu iyayen su biya kuɗin fansan nan, ita gwamnati ta biya kuɗin, shine gaskiyar magana. Amma bai yiwu muna da labari, duk da muna yara lokacin Obasanjo, don shugaban ƙasa Obasanjo an harba ta ran ɗan'adam, an ce daga China an harba mana, ina ta ran ɗan'adam yake aiki mai yake mana cikin daji, aka ce ba za a kusa cikin dajin ba, shi da ce ba
za a kuɗin fansan nan cewa ake yi idan aka riƙa bawa masu garkuwa da mutanen nan kuɗin fansa, to ƙarshe ƙarfi za su yi ta ƙarawa kuma ba za su daina sana'ar ba.
Na yin gwamnati ne yasa nake ga maka mutum da arzikin mai daga akari, bai yiwu kana kuwa ma da kuɗin makaranta da cefanan gidanka, da makarantar ba wani inganci gare shi ba, kuma ashe yanzu an sa fargaba fargaba. Har da haka in gaskiya da gwamnati da gaskiya ta gargara, to ta zanga min kuɗin fansa a yana jama'a da taki ma wani wanda yake yanzu zanuwa 15,000 ta taki za ka yi da mana ta matso ko ku ta zuwa gonar za ka yi gone ma fargaba da sauran su.
Ga jibirin zan mura da shi ko bacci ma yake a lorin ban sani ba.
To gaskiya akwai sakacin gwamnati a cikin wannan al'amarin tsaro, don ita responsibility din gwamnati ne ta ba kowane ɗan Najeriya tsaro a ƙasa. In muddin aka saci yaron makaranta, kowa duk wanda aka sata ta ɗawainiyan shi, ita gwamnati ne ta tabbatar an kukutar da shi ya dako cikin ƙoshin lafiya. Don me yasa me amfanin gwamnati? Amfanin gwamnatin ke shi ne sai don ta bada tsaro ne a ƙasa, ta ba al'umman ta tsaro. Ba yadda za ba wani dalilin da zai sa a ce a saci yaron mata gwamnati ba za ta biya kuɗin fansa ba sai dai yaron. Don me wannan sakacin gwamnati ne? Yadda ta yi sakacin, to dole ta fidda wannan kuɗin ta biya. Dama me ina intelligence din mu, ina intelligence report, ina DSS, ina police, ina sauran, ina army da sauran su gabaki ɗaya. Kamar yadda shi Kabiru yake faɗi magana, akwai Obasanjo Space Center, duk wani abu na portion din wanda take Federal Republic of Nigeria suna capturing abubuwan da yake faruwa already. Me yasa ba za a yi abun nan ba, a zo a capture in da suke, ba za a ce ai suna latitude kaza, longitude kaza, suna wuri kaza, za a iya ba su wannan point din a jihar abun nan nasu. Don haka gwamnati tana da interest a cikin al'amarin, shi ne kaɗai maganan gaskiya ciki.
Hawa kullum aka ce mata suna da ta hannunsu, kusan ake iya gyara mutane ko kuma a kama ma masu yin laifukan nan. Mata suna taka rawa sosai wajen ko a yi laifi
kirki ko adina.
To gaskiya suna taka rawan gani daidai gwargwado. Iya abinda zan ce kenan.
Wato biki ma jima ganganun da na faɗa sosai ba. Biki yi sharhi yadda za a gane.
Ina ganin Hauwa tana dan kararawa mata ne. To wato kuma na da ɗan uwana duka sun yi magana akan iya laifin gwamnati suke ɗorawa laifin nan. Wato ba iya gwamnati bane mu ma akwai rawar da muke takawa kwarai daga taurin gurbacewar harkar tsaron nan. Na gani a cikin wannan cikin 'yan kwanakin nan runduna 'yan sandan jihar Kano ta kama wasu 'yan fashi wadda wani ɗaya daga cikin makotansu ne ma ya haɗa kai da waɗansu gurɓatattun mutane ina gan daga jihar Sokoto ma suka zo suka shiga gidan mutumin nan suka sa cikin motarsa da wai laptop ɗinsa da waɗansu abubuwa masu muhimmanci a tattare da shi.
A nan za mu dasa aya a shirin wannan makon in Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi da babu muka ce gwamnati ta ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Barun da Jibrin na tafe da shirin jaridun Najeriya.
Jaridar ne da jaridar Blueprints a cewa akalla sojoji biyar ne aka kashe a jihar Anambra sakamakon fito-na-fito da suka yi da wasu 'yan bindiga da ke yankin. Blueprint ta ruwaito kakakin 'yan sanda a jihar GSP Tochukwu Ikanga na tabbatar da harin da aka kaiwa jami'an tsaron wanda kuma ba shi ne na farko ba a jihar tun lokacin da 'yan bindigan kungiyar Araba ta IPOP ta fara ɗaukan bindiga domin kaiwa jami'an tsaro da fararen hula hare-hare. Sai kuma jaridar Business Day ta ruwaito bukuwa da aka yi na bikin cika Najeriya shekaru 22 da fara mulkin demokaradiyya. Sai dai jaridar ta Business Day ta ce bukukuwan na bana bai armashi ba sakamakon rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. Bukuwan da aka yi ranar Asabar yanzu na nufin gwamnati mai ci yanzu karkashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na da shekaru 2 kacal ta mika mulki ga wata zaɓaɓɓiyar gwamnati da za a yi. Ita ma jaridar Leadership ɗaya daga cikin manyan labaranta cewa jam'iyyar APC ta ce shekaru 6 na mulkin shugaba Buhari ya fi shekaru 16 na jam'iyyar PDP. Jaridar da ta ruwaito wani jigo a jam'iyyar ta APC barista Ismail Ahmed Kudumwa da kuma gina ƙasa da shugaba Muhammadu Buhari ya fara a shekaru 6 ya haura na shekaru 16 na jam'iyyar PDP. Sai kuma jaridar Vanguard ta ruwaito gwamnati jihar Ebonyi David Umahi na gargaɗi ga 'yan kasuwa a jihar da cewa duk wanda ya kuskura ya zauna gida bai fito zuwa kasuwa ba a yau Litinin to lashaka zai rasa shagonsa. Gwamnan dai na mai da martani ne ga 'yan kasuwa sakamakon gargaɗi da 'yan kungiyar IPOP suka yi cewa kar wanda ya kuskura ya fito shago ko wurin aiki ko kuma makarantu a yau Litinin a yankin kudu maso gabashin Najeriya baki ɗaya wato yankin Nyamurai kenan. Gwamnan dai ya kira ga al'ummar jihar da su fito da addunansu domin kare kansu daga duk wani barazana daga 'yan kungiyar ta IPOP. Sai kuma jaridar da son na cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tare da mataimakinsa Yaushe Banjo sun karɓi zagaye na biyu na alluran AstraZeneca domin yaƙi da cutar coronavirus. Sai kuma jaridar Dizje ta ruwaito cewa yanzu haka ministan ciniki a Najeriya Niyi Adebayo da kuma babban gwamnan bankin Najeriya Godwin Emefiele su ne za su jagoranci tawagar wasu gwamnoni da ministoci da kuma 'yan kasuwa domin taron kasuwanci tsakanin Najeriya da ƙasar Amurka da ake sa ran gudanarwa a birnin New York a ranakun 17 da kuma 18 ga watan Satumba na wannan shekara da muke ciki. Babban yanzu firin murai Amurka daga Najeriya.
sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin murar Amurka, ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya.